Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari, inda a yau 10 ga watan Janairu shekarar 2024 za mu waiwayi batun matsalolin da ke tattare da amfani da kafafen sadarwar zamani a tsakanin matasa. Yake masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani. Kamar yadda muka ambata, a yau shirin zai waiwayi irin dimbin matsalolin da ke tattare da amfani da kafafen sadarwar zamani a tsakanin matasa. A dan haka shirin a yau zai tattauna da matasa domin jin waka a bakin mai ita, wanda masu magana suka ce tafi daɗi. Sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu zan ja gefe in bar ku da wakiliyar mu a Kaduna, Binta Ibrahim, tare da bakin matasan da ta gayyato a teburin tattaunawar tamu.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe, inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. Ta cikin zauren namu a yau, muna tare da matasa wanda za mu tattauna da su akan matsalolin amfani da kafafen sada zumunta na zamani. A tare da ni akwai Khadija Sa'ad Muhammad, Safiya Abubakar, Muhammad Sani da Malam Shafi'i Abubakar, sai kuma Hajiya Fatima mijin yawa da za ta ba mu shawarwari akan wannan matsala. To, a kowane lokaci ga matashi, to za ka gani tare da wayarsa, in kuma ka leƙa za ka tabbatar da cewa karatu yake yi, ba neman bincike yake akan ilimi ba, a'a yana shiga ne kafofin sada zumunta, WhatsApp ne, Facebook ne, Instagram ne, kai da sauransu. Wannan kuma kafafen sada zumunta, kamar yadda aka sani, suna da nasu illolin kamar yadda suke da amfani. To a yau za mu duba illolin kafafen sada zumuntan ne, musamman ta ɓangaren zamantakewa, inda takan iya kawo a matsala ta harkar zamantakewa ko auratayya. Shin me matasan nan suke cururuwan nema ne ko suke bincika a waɗannan kafafen sada zumunta? Matasa, gare ku.
Eto, akwai waɗanda suke zuwa yin kasuwancinsu, akwai mutanen da in babu wannan kafofin sada zumuntan ma kasuwancinsu ba zai tafi ba. Amma kuma tunda ana maganar illoli ne, za mu yi magana ne akan illar ta ɓangaren zamantakewa. Wato, kafafin sada zumunta suna da illoli sosai akan zamantakewa, musamman abin da ya shafi aure. Idan aka zo maganar aure, ana cewa waya kamar albasa yake. Inde za a ci gaba da bincikawa, to za a ci gaba da yin hawaye.
Saboda waya kamar albasa take.
Inde za a bincika shi.
Za a ci gaba da biziyarta.
Kuka ko namiji ya bincika ko ita macen ta bincika. Shi yasa nakan ba da shawara duk macen da ta san me take ko mijin da ya san me yake yi, wayan shi ko wayan matan shi ko kowanne cikin su ya rike nan shi. Dan ba zan manta ba, ko na abokina da yake Kano, na je wurin shi sai na ga yana rike da karamin waya, sai nake ce mai akai sai a yi ta neman ka, ba babban waya. Sai abokina yana ta taba ni, yana ta taba ni, shi bai ba da ansa ba. So bayan mun bar wurin, sai wancan yake ce mai kai mutumin ka sun samu matsala da matan shi, me ya faru? Wai tana da trust issues, shi ma yana da
ba ta da yadda,
ba ta da yadda, shi ma ba shi da yadda. So kullun in ya dawo sai sun samu matsala akan wayansu, sai da aka zauna kuma suna son junansu sosai, ba za su iya rabuwa ba. to karshe dai sai da aka zauna aka ce to dukan su kowa ya goge Facebook, Twitter, Instagram da kowa. Shi kuma yana harka ne wanda ya shafi tallace-tallace akan kafofin yada labaran nan, amma dole haka ne ya hakura. To kin ga wannan babban illa ne akan zamantakewar su.
Na ganin da kike tambayan cewa me matasa ke zuwa su a social media, ina ganin nishadi. Yawanci duk dan nishadi ne, most of them, mafi yawan daga cikin su abinda suke zuwa kenan. Don zaki ga za a je duk abubuwan da kake gani a social media dama kaɗe-kaɗe ne, raye-raye da dai wani abu. In wani ya yi wani comment ko ya rubuta wani abu akan wani abu, za ki gani abinda aka rubuta shi za ka je ka duba mai wane ya ce kamar dai wani gulma. Dan dai nishaɗi, ina a dan yi waye da way time, za ki ga ko ka je wani kamar asibiti, ka je kana zaune kana jiran likita, ka shiga social media mai kake yi kawai dai dan ya dan cewa ka bari ka wannan lokacin na zama. So sai ga kamar abin da yasa yawanci matasa ke shiga social media ba dan karatu ba, ba dan kilo an su A1 suna neman kuɗi a nan wurin, amma mafi da yawa akasari duk dan nishadi ne.
To Khadija, a da lokacin da aka san bisa tsari irin na iyali na muka tasi, sai kiga idan wacce tana neman shawara akwai wacce za ta bata shawara, yan da gida ta je wurin mahaifiyarta tana da matsala, ko za ta je wurin innarta ko kuma babayyarta, a yanzu abubuwa sun canza. Za ki ga in shawarar nema akwai shafuka da za ki ga mace tana da matsala na auratayyanta, a'a na ita da kawani, a ita da saurayi, sai kiga ta tura a ni ne muna zaune mu biyu ne a wurin mijina, a'a saurayi na ne kaza, ba za ta je gida ta yi wannan ba, sai ta je wannan kafafen sada zumunta. Me yake faruwa ne a ta bangaren iyali?
Muna iya cewa abubuwa kala-kala suna faruwa biyu zuwa uku, da yasa yanzu kamar yadda ka bada misali, in mace tana da wani damuwa maimakon ta je ta samu manya a bata shawara sai ta gagara ta je irin waɗannan kafofi na yada mai ake ce mishi zumunta, sada zumunta, haka ta faɗi bayananta. Kin ga da irin rayuwar da ake yi kwata-kwata ya saba da irin rayuwar da ake yi a yanzu. Da a duk lokacin da yaro ya ga wani abu da ya shige mai duhu, duk da mutanen da a cikin tsakanin junansu sukan fahimci wanda suke da fikira, suke da basira na gane wasu abubuwa, wata za ta iya zuwa wurin mahaifiyarta ta ce mata, mama ina fama da matsalan kaza kaza da sauransu, sai ki ga uwar ta ce abin da ya kamata ki samu wanci, saboda ita ma maman ta san in wacce aka je wurinta Allah ya bata wani baiwa na musamman wanda za ta iya bada shawara akai. To yanzu sai muka tsinci kanmu a matsayin waɗanda suka yi karatu, misali mu ce na zamani, sai yawanci yaran zamani suke gani kamar iyaye na da, irin abin da ake ce ma outdated, dan ba za mu ce local gaba da bayan, suna ganin wai an wuce yayin iyaye. So kamar irin halin da kake ciki, in ma ka tambaye su yanzu shawara akan saurayi, yanzu kamar mama wani shawara za ta bani, ai an wuce zamani, a yau na ji tunanin yara ba irin soyayyen da muke ba irin su kai da mama ba. Saboda haka ya kamata ne in samu ɗan zamani, ɗan uwana wanda su ne za su ba da shawara. To su kuma wannan ɗan zamanin ba lallai bane shi ita mai wannan damuwar ya zama wanda take kusa da su za su iya ba ta shawara, kawai sai ta cilla can, da nufin cewa duk wanda ya gani za ta iya samun shawarwari daban-daban wanda ta gaya mata daɗi ko koyayi daidai da tunaninta. Saboda mafi yawanci wanda suke ma aikawa da shawara, ko an ba su shawaran gaskiya ba fasari, dama can suna da abin da suke so su yi, so goyon baya kawai suke nema. Idan suka tura, in suka ga waɗanda su suka fi yawa suka yi su ma irin tunaninsu, sai su ce to ashe tunanin dama suke ni daidai ne, kawai sai su aiwatar da shi. So mafi yawanci shi yasa a ƙarshen abin yake zama da matsala, yake zama da damuwa, saboda waɗanda ake neman shawara a wurinsu, na farko ba ƙwararru ba ne akan harkan ba da shawara, sannan na biyu ba wai suna da wata madogara ba ne, kawai abin da ya musu daɗi a ra'ayinsu a daidai lokacin, kamar yadda wanda ta yi magana daga farko ta faɗa nishaɗi. Wani ma na ba da shawara ne fa akan nishaɗi, ba ma zai ba da shawara ba ne a nufin waya aikata, kawai zai faɗa ne saboda wani in ya karanta wannan commenting ya yi dariya. To in aka samu sakare a wanda yake da tambayar, shi zai iya ɗauka abin ma a da gaske, kuma ya je ya amfani da shi daga ƙarshe ya zo ya zama abin da ba a ji daɗi ba.
Daidai wannan gabar da Khadija take magana akan a yi magana a cikin nishaɗi, kila ma ba abin da ake nufi kenan ba, ya tuna min da abubuwan da ake fuskanta. Sai daga cikin matsalolin wato kafafen sada zumunta shi ne abin da ake cewa ƙalubalen nan da ake sa wato challenge, wato wanda za a je ko wata tambaya ko a ce ga wani aiki wani ya aikata, shin ka isa ka yi, ko za ka iya, ko in aka baki kuɗi kaza za ka yi, wanda shi ma yana janyo matsaloli da yawa a maɓangaren auratayya.
Ina ga wannan challenge da ake a social media yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu a rayukan matasa da ake amfani da kafafun sada zumunta. Saboda duk sanda aka kawo wani challenge sawoyinka zaka ga wani kaza yayi abu kaza, so ya yi challenge wani ɗaya daga cikin ku shi ma yayi, so idan yayi sai kaga ai kai ma da kake wajen wannan face din ya kamata kai ma zaka iya, sai kaga kai ma kai kokari kai ma kai wannan, so wannan abun yana taimakawa wurin matsalolin da ake samu yanzu a kafafin sada zumunta.
To kamar wanne ne wanne ka sani ko
ka yi mafi yawanci wanda nake gani yanzu shine a Twitter. Zaka ga haka nan da ka tashi an yi tweets da yawa, idan ka bibiye su sai ka ga wani shi kadai ya fiddo da wani tweet ya ce duk wanda yake ganin zai iya ya zo ya yi abu kaza. So da zaran an samu mutum ɗaya yayi, to shi kuma wannan kalubale babu ruwan shi da kai wani addini kake ko wani kabila ne ko daga wani bangare ka taso. In aka sako shi kai dai za ka yi iya kokarin ka kaga kai ma ka yi.
To fuka su ta kunya.
Saboda
baka ba da maza ko mata.
Yawwa, saboda waɗannan peers din naka su ma sun yi.
Ko sa'o'in nan na.
Sa'o'in ka su ma sun yi, so za ka yi iya kokarin ka kai ma kaga ka yi. Kada dai a baro ka baya. Kai ma a ce a wannan zamani kana tare da kai ake tafiya.
Maganin challenge dai da ake yi yanna. Ana wanda aka yi lokacin sallah ana gama azumi
kaman bara kenan,
eh kaman bara lokacin da ana gama azumi kawai sai aka fito da challenge why dancing for husband. To wannan challenge din ya kawo mutu aure da yawa, mun to ban dai san wani
arewaci kenan,
eh arewacin da
arewacin da mun nishadi ne ai ba,
to nishadi ai da ma social media ba dan nishadi aka yi
shafa,
amma kuma ai addinance ina aka yarda mace ta fito tana rawa ma mijinta, eh an yarda ki yi shi a asirance ba a ce ki fito ki yada ma duniya ba cewa kina ma mijin kira. To me kake tunani irin wa'annan iyayen in sun yi wannan abu me kake tunanin za su iya ce ma yaya?
Madalla jama'a masu saurare, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu sai ku biyo ni zuwa madafa wato kitchen tare da Hussein Suleiman a Kaduna Najeriya, inda za ta tunatar da mu yadda ake yin kosai.
To kosan nan dai idan Allah ka wurgar samu waken ta daidai kima daidai yawan gidanki, ka samu waken ki sai ki zauna ki wanki abinki tas, ki bare wannan bawo ki cire wannan hanci, ki zauna ki rege in mai kasa ne ki wanki, in babu kasa ma dai ki wanki, ki tabbatar duk kin cire wani datti da ke ciki. Waken ki ya kammala an wanke, to shikenan sai ki zo ki samu tattasanki da dan tarugunki da albasanki me kyau, shi ma sai ki yayyanka ki yayyanka a cikin wannan wake da kika wanke. Wasu ma sukan dan sa kaman ko tumatir haka saboda ya laushi amma ya kan sha mai, amma dai ba lalle bane wannan, duk dai abin nan ne na jirki, wata za ta saka wata ba za ta saka ba, sai ka dauki abin ka ka je ka kai. Wasu hancinta sukan dan barba citta ko dan yaci a dan yayyanka ta a sama, wasu su sa ta kwarnuwa. Ya dai danganta da yadda uwargida take son ta ji kosanta. To sai ki kai shi ma a ba yara sai su markaɗo, in aka markaɗo za a in dai gidan injiniya wanda aka san aikin kosai, to akan tafi da ɗan kwano ƙarami haka daban inda za a zubo ruwan wake, saboda kada a zubo maka cikin waken nan ya zamana ya yi ruwa. Sai in aka niƙa waken kullum daban, to ruwan nan na ɗaurewa sai a ɗaure maka shi a gefe a kawo maka. Da an kawo uwargida dama an riga an kin kana da manki na gyada wanda za ki toye kosan nan yana gefe, ga tukunyarki mai tsafta ta tuya ita ma tana gefe. Yara sun kawo kullun gyadan nan, to a wani hikima ta mata kin san girki ga yanda yake, idan za su baka son waken nan ya sha maka mai,
na'am,
to kana dan tare da dan magin nan fari, sinadarin magin nan fari sai ka dan sa a ciki da dan gishirinka wajen buga kullun nan na kosai, sai ka dan barbada a ciki sai ka buga. To insha Allah in ka zo wajen tuya nan ba zai sha maka mai ba, irin ka ga ya juke man nan ya daga wani ma ba daɗin ci
haka, wani sai ka matse shi ma
wani sai ka matse ma kuma ba kowa ke sama mai ma bai da wani
amfani kwarai
kuma baka jin dadi ce yau wato sai su dan barba da wannan barin magi wani dan barba da barin magin ta kadan sai su ji da gishiri ta buga waken ta ta buga ta jiya shi sosai ta riga ta dora tukunyar ta suya ta kawo man gidan ta ta zuba misali albasa ta dan yayyanka ta yayyanka ta watsa alkirin ta tabbata yanda yayi zafi sai da ta zo yaransa ta ga ta so ki ta san cewa ina neman gidan ta yayi zafi ta buga waken nan nata ta tabbata gishiri yayi ta dan tsina ta ji to shikenan sai ta samu cokalin ta na zubi dama ga matsamanta ta aje a gefe ga kwananta ta aje a gefe ga kuma kula an aje a gefe inda za a zuba to tana diba daidai yanda yake kina yi mata wasu tana san shi manyan su masa san shi ɗan daidai tana ɗan diba tana zuba tana ɗan diba in ta ga gefe na baya ya soyu sai ta samu ɗan tsinkinta ko maburgi ko wani tsinke mai tsamtare da suke juyawa sai ta rika juya shi tana juya tana ganin yana ja kuma ka a sa mai wuta da yawa hajiya saboda ƙosai yana da wani abu idan ka labta mai wuta kai kana zuba ƙosan kana ganin cikin sama yayi ja baya yayi ja sai uwar gida ta wuta sai an fara bare ƙosu sai a ga ciki bai nuna ba
na'am
yana da wannan uwar gida ta sa wuta kaɗan daidai kima dai tabbata bayan ya gaci ciki ma kuma ya soyu
na'am
ciki baya ya soyu gaba ya soyu to in ta duba daga yayi ja yayi yanda take so sai ta tsama abinta sai ta juyi a matsama sai kuma ta sake zuba wani haka uwar gida za ta rika yi tana kwashe abinta kadan tana kashi in wannan ya tsane kafin ta kwashe wani sai ta juye wannan a kula ko kwano mai kyau mai tsafta ta rufe abinta har za ta dinga ya tana kwashe tana so ta dandana ta ji gishiri ya ji komai ya ji ba wani abu to haka za ta yi uwar gida har ta so ya kosan ta sai ta dauka ta koma gefe.
Na'am to Hajiya Usaina nakan ga wasu sukan fasa kwai su zuba a cikin kullun kosan a buga menene hikiman sa kwai a cikin kosai
kikan fasa kwai saka amma duk aiki ne na shan mai
na'am
dan gaskiya duk ba wanda ba mu yi din inga da saka tumatirin nan da kuma bayan ka zo kullun sai ka fasa kwai ka sa a cikin a buga to duka wannan bai gaskiya yana kawo shan mai
na'am
za ki ga kullun wake ya sha mai sosai to amma wasu mata ke san da yake bi shi sa aka raba ma wata mata girki wannan dan farin magi da ake karsawa da sinadarin sinfi shi yake hana shi shan man
na'am
to wasu ne ko bayan kin buga kwai ila in kika sa wannan dan farin magi hana shi ya sha man to sai suke gwada suka ni da abin da yanda na sani kenan a sa wannan dan farin magi to in kana so ka sa kwanka amma tabbas ni na yi na kwannan kuma gaskiya na ga yana shan mai.
To idan ba ni da farin magi zan iya sa wani sinadarin magin koko sai dai farin aka fi so koko idan na sa gishirin kadai ma ya wadata.
Ka sa dan gishirin ka dai kadan sai ka bar shi kar ka sa mai wani kwai ko tumatir saboda gaskiya shi ke sa shi raɗi mai idan ba ka da farin magi idan kuma kana da shi kana iya dan sawa.
Na'am
da wuriyar narke ko alal ruwan din ne narke da kamun sai ka dukke sama kana buga kana dan mai da wannan ruwan markadan waken nan da aka zo maka da shi a daban wani kuma in kaga zai ma sa kai waken kullun nika markadan ya ruwa sai ka rabu da shi kawai ka buga waken ka inda kake so shi kenan ka dan dana gishiri komai yayi sai ka zo wasu kan dan yanka ko in tun da ta rubu bai ishe su ko su dan yanka a sama dan ban shi awa ko ya albasa to duk dai wannan in kana da bukata ne in baka da bukata sai kai abinka haka nan daga baya sai a tanadi yaji da kai ke mai kyau yaji dan magin nan na zamani yaji dan gishirin shi an daka shi liya liya to sai a zo a zauna a ci kosan nan da shi
na'am
to kin ga hajiya ga kosai an gama
masu sauraro barkamu da dawowa daga madafa wato kitchen da fatan an ji daɗin wannan girkin namu na yau yanzu kuma za mu koma ga Binta Ibrahim da bakin nata a Kaduna.
Tarbiyya ta canza
zai tuna wa kwanaki akwai wanda aka yi magana kan cewa in aka baki ko miliyan ɗaya ne ma ba ma abun nan ba za ki iya zuwa kamar ki lalata da wani akan miliyan ɗaya ta nuna darajar miliyan ɗaya za ta iya wannan har ma ya zama ma dangin wanda za ta aura suka zo suka ji karshe dai auren ma ya lalace ya ga cewa to lallai wannan ba ta da alƙawari tunda in dai har za ta iya rubutawa so kuma kamar magana da muka yi dazu ba mamaki ita ma din a wasan ta rubuta ba ta dauke shi zai zama wani abu kila a gaskiya haka kawo miliyan ɗaya ba za ta aikata ba amma fadan kin ga wannan wasan ya zama mata abinda ya zama sanadiyar cutuwanta a rayuwa to irin wannan abubuwan gaskiya yana da kyau ya zama matasa suna tunani ko da abu wasa ne yana da kyau kai tunani idan yanzu kai kai wasa social media girman shi ya wuce ka zauna a falon gidanku ku yi wasa ku raha da ƴan uwanka social media ya wuce a aji irin na makaranta kafin malami ya shigo ko bayan malami ya shigo ku dan yi wasa tsakanin juna shikenan an fata a nan
gurin sai ka bibiyan ka
wani ya sa wani kwarai da gaske dama can ki da ba za a rasa ma wanda yake maka hasada ba ko yake maka bita da kullu a wani abu so ka riga ka fada kuma shi abun nan bai ƙarya muryan ka ne bidiyon ka ne kai kasa ko rubutu kai akan page dinka ba yanda za a yi a ce ba kai bane ko wani kabari kai wawanci ya dauki wayan ka ya rubutu akan page dinka ya saka abinda duniya ta sani kai ka rubuta saboda haka dole sa ido akan dukkan wani rubutu ko voice ko kuma video wanda zai fita da mutum zai faɗi wani abu da yake da mummunan sako saboda in wani ya fahimta wani ba zai fahimta ba kamar yadda malam Sani ya faɗa dazu wannan wayan yana iya zama barkono dan shi ya ci albasa dan ni a guri na yana iya zama barkono dan musibin da yake bibiya a cikin waya wallahi wani Allah ne kadai zai iya shari'a shi kuma sai a lahira duk yanda kai ka fita ba za ka taba fita ba kamar yanzu misali wasu suna iya daukan wayanki taima mijinki text na maganganu waɗanda ba su dace ba har duniya ta nade shi ke cikai duk yanda zaki yi masa magana cewa ba ke kikai yi wannan ba zai taba yadda ba shi ma aboki zai iya yi saboda ya ga ya hada ku da makamantan wannan so idan ya zama da cewa mutum yana yawan irin waɗannan wasannin ko kuma aka ce za a yi wani challenge ka ce kai zaka yi kamar kwanaki ina iya tunawa a Facebook wata mata mijinta ne tai ma yayin tafiya yana ga mata irin yayi kewanta ba ta nan da sauransu ta dauki wani kaya ta saka na bacci ta yi ma kanta video da wasu maganganu wanda ya kamata ne daga ita sai mijinta zaka yi ta aika mai da shi ba to ta sanadiyar social media tun da irin ta abun kamar page na WhatsApp ne ta aika wanda shi kadai zai iya gani shi kuma aka yi rashin sa'a wayar ta samu matsala ya je ya kai a gyara daga kaiwa a gyara kai kuma mai gyara kaga video baka san waye ba video ya maka kyau ne me kai transfer a cikin wani waya daga wani waya abu ya koma Facebook kawai sai miji ya ga hoton matan shi da kayan bacci irin ga sunan dai abu ba kin gani hoton yana ta yawo ita mata da kyakkyawan niyya ta yi saboda shi miji dalili ya zo ya kawo ya zama ga hoto ya zo ya tafi inda ba a zata ba waɗanda suka san
kuma shi ya san bai ba kowa ba
shi ya san bai ba kowa ba ita ma bata ba kowa farko shi ya mamanta ya ma kai gyara ko ita ya fara ma zargi cewa ko ta yi shi yarin ne sai na ita zai nuna mai to ya za a yi ta nuna ma wani irin wannan sai da aka zo fa har an kusa rabuwan aure da aka zo ana ta shari'a ne sannan ma aka tuna cewa fa an fa kai wayan shi a cikin aka samu wasu manya masu hikima da suka rika tambayoyi sannan aka gano shi ga ta inda bidiyo ya tafi amma shi ya ma kaddara kawai ita ce ta nuna ma ta kawai tura makila wata ko wani su gani da sauransu so shi sai wannan social media dole mutum ya zama zai kiyaye dole mutum ya zama yana da hankali ba komai bane zaka yi akai ko wannan nakan ba mata shawara ko miji ne yace ki yi min hotonki ko ki yi min video ba amfani ka san ni na san ka idan ka zo inda nake ji yanda kake so ka gani zaka gani ni ma ina bukatar dan ka zanganka amma wannan dauka na video akwai
wani
da sirrantawa akwai wanda idan ya shiga kan waya ne ko an goge bai gogewa akwai software da idan aka sa ma waya duk abin da aka taba samu shi sai ya dawo ko da an goge an yi shekara da shekaru in dai aka sa wannan software aka sa recovery aka danna zai dawo da su to idan mutum yana irin waɗannan abubuwan shine hawayen da malam Sani yake magana da yake da mutum ya dauka waya zai zo yana yi saboda haka maganin shi kawai a kiyaye irin waɗannan challenge din da ba su da amfani ba su da wani amfani ai akwai babban challenge a rayuwa challenge din da ya kamata mutum ya yi shine muna tare da aboki yayi karatu ya samu aiki mai kyau ni dan ne bazan yi karatu shine challenge din da ya kamata mata su da muka
ba kwadu ba da ya kamata su kalu bane
shine ya za a yi mun taso tare da wani ya wuce ba wai na hasada ba a'a na nuna ai bai fika da komai ba hannu biyu gare shi hannu biyu gare ka ido biyu gare shi ka dage ka zama ka samu nasara a rayuwarka amma ba wai irin wannan challenge ba a ce ka yaga safiya a baka 1000 ko 200 ko ko za a baka duk waɗannan da ya kamata ya zama matasa su
ana
ma wasa da shi ba kwata kwata
to hajiya faci bari mu zagayo wurinki a matsayin ki ta uwa yara na sautan baki suna aikata abubuwan da kila wani lokaci ba su tunanin za su iya yin nadama nan gaba ba zaki ga mace an ce gida zaki iya nuna kirjinki za ta iya saboda suna tunanin wanda suka nuna ba 'yan unguwan bane ba 'yan gidan mu bane ba da san inda wannan abin zai je ba saboda wa'ansu sun jahilci ma shi ainihin wannan kafafen sada zumunta ina ne ainihin iyakarsa wani bai san duk duniya ne zai iya kallon ka a wani lokacin ba kuma ya danganta da irin burgewan da ka ko kuma rashin sa'a da muna ce sa'an da hoton ya yi ba abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta da matsalolin da ake fuskanta din nan me za ki ce a kai.
Wato abin da ke faruwa zan fara magana ne akan mu iyaye da yawa malamanmu suka rika nuna mana cewa mu iyaye idan muna sa ido muna bibiya akan ƴaƴanmu muna son mu hana su wani abu kuma muna son mu sa su wani abu to mu kanmu ma mu rika sabunta tunaninmu ya rika zuwa daidai da zamani da yawa iyaye zaki ga in suna son ma su hana ƴaƴan nasu irin wannan abu san ta inda za su bullo ba sai su bullo da horarwar ta yadda su suka rayu a baya
to wanda ana bukata yanzu dai
a iyawa a rika sabunta yadda za ka yi ka hana yaro abu ko ka sa shi
ya dai da tunanin
iyawa kin ga yanzu kamar misali mu dinnan mu iyaye na kan faɗa yara suna min gajiya na kan ce wayan nan ba a yi ta domin mu ba muna raka ku ne mu taimaka muku amma wayan nan an yi shi ne daidai zamanin matasa na yanzu to ana son iyaye kasance shi kanshi wayan nan abubuwan da ake yi a ciki su saka kansu a ciki su ga me ke faruwa kamar yadda ɗazu muka gama magana a kan cewa da za ka kushe abu ko kuma ka lalata abu ce ba kyau haramun ne
kai
tsaye ba sai ka shiga kasar shi mene ne
ka
fahimce shi to ina ba iyaye ƴan uwa na shawara cewa duk wani abubuwa da ake musamman wannan challenge din ya kamata a ce a samu da tawa iri na a wayar musu da kai to ga wani abu ya fito ga abin da ake yi game da wannan al'amari a sanar da su to kin ga aka sanar da su inda wannan abin ta nan ne za su rika bibiyan wayan ƴaƴansu sannan kuma su rika sanar da ƴaƴansu illolin shi to da yawa za ki ga kawai iyaye suna fadawa ne kan hana baɗaran da ka yanzu kamar misali akan maganar challenge ɗin nan ba ni mantawa wata biyu da suka wuce an nuno wani yaro wanda da katako da ko shi ya san da kwanaye ya san yadda ya yi ya kirkiro gadon cikin gadoji da muke shi na zamani ya kamata a ce irin wannan sai a turo shi a social media challenge ne a ce wani yaro ne zai iya yin wannan cikin kwana 7 kin ga za
a yi na ganin kin hajjia saboda a hakan ba sa samun nishadi ne ne yau nan ne saboda zai jaya musu aiki ne wannan
sai kin ga ai ba zan ba kada abin da zai samu su nishadi abin da zai samu su nishadi shine kamfanin da suka yi wannan gadon sun dauki nauyin karatun shi kuma sun dauke shi aiki a take
wai ko shi
challenge shi albashi sun dauki nauyin karatun shi zuwa waje kin ga wannan shine ma nishadin da yara za su abin kai to idan da matasan mu za su rika kawo challenge din irin wa'annan a bijiro da wani abu na fasahar zamani ko na wani kirkira wanda wani yayi a ce wane ne cikin lokaci kaza zai yi wannan a bashi kaza kin gane to ina ganin
wani abu na amfani
wanda zai su kansu yaran tunanin su zai canza daga bata lokaci zuwa gyara lokaci tunda yawancin da abubuwan da yaran suke a social media din nan bata lokaci ne
amma hajiya kamar yadda kika ce bata lokaci ne yaran na haya yanda aka sani a lokacin da yaro yana da aikin da aka zaba masa a gida da yake gabatarwa in mace ce akwai abubuwan da take namiji ma akwai abin da aka tsara masa zaki gaba a zaman wanza a halin yanzu yaran kamar yadda su matasan suke faɗa cewa suna neman nishadi ne suna neman abokan hulɗa ne suna neman masu ba su shawara wanda ba sa samu a gida yanda ya kamata
to alhamdulillah wannan ina faɗa da yawa na kan faɗa in ƙara faɗa tun farko yanda ka taso da rainon yaro to haka fa yake miƙewa. Shi yasa Hausawa suka ce ma ice tun yana dan yi ake dan kwasa shi. Daga yadda kika taso ga rainan yaro kika jawo shi a jiki ko yarinya, kika jawo shi a jiki kamar da shi aboki ko kawa. To daga lokacin ne yaro zai shaku da ke duk wani abin da ya dame shi ba zai taɓa koye mishi ba. Kin ga kamar misali kin jawo yaro a jiki kin nuna mishi cewa kaza ba kyau amma in ka aikata ba na sai ka koya min ne ba, ka zo ka faɗa min cewa ka aikata zan ƙara baka wani shawara. To kin ga kin dora yaro akan turba na gari, amma da yawa mai kuyaye zaki ji sun tsawatar na yara wani abu sun ce ba ta amma su faɗi cewa in kun yi za a tura ku wuta.
To madalla masu sauraro, anan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da wadda ta haɗa mana shirin baki ɗayansa Julie Leves Gresham, Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Huta lafiya.